ba. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala, inda a yau ma 17 ga watan Janairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan neman shawarwari wajen masana kafin a kai matakin auratayya.
Jama'a, muna tafe da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baƙwa domin tattaunawa akan wannan batu.
Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe.
Ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakwai da ta gayyato mana.
Mi sanarwar barkanmu da saki saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau ina tare ne da matasa inda za mu tattauna da su akan al'amarin da ya shafi bada shawara wani jigo ne na zamantakewar aure wa yanda ba kowa ne ya fahimci karfin ikon wannan bangare ba, wato bada shawara ga ma'aurata ko kuma amfanin sa. Bada shawara wato counseling kamar da ake ce da shi a turanci al'amari ne wanda waɗansu al'adun sun yi nisa a wannan bangaren, ta inda in har za a yi aure ko kuma ana cikin auren aka samu matsala, to kafin abin ya kwabi har sai an tabbatar da cewa bayan miji da mata sun kasa daidaita tsakanin su an shigo da waɗansu a ciki, wanda wani lokaci ba ɗan uwa ake samu don su bada shawaran ba, akan iya samu waɗanda suka kware ko suka kware a wannan fanni na bada shawarwari don su kawo tallafi don a samu daidaito da zaman lafiya da fahimtar juna. A wannan zauren yana tare ne da malama Khadija Sa'ad Muhammad wadda take ita ce shugaba ta kasa ta wannan kungiya ta babbar mace wanda suke bada shawarwari ga ma'aurata wanda suke shirin aure da kuma waɗanda ma suka tsufa a cikin al'amarin auren. Sannan sai malam Ismail Zakar wanda yake shine PRO wanda shi ma yake bada nashi tallafi da gudunmawa a ta wannan bangare na bada shawarwari da kuma samun daidaito tsakanin ma'aurata. Matasa barka da zuwa wannan zauri namu. Malama Khadija, bari mu fara da ke. Idan aka ce bada shawarwari, shin menene wannan ma kalmar take nufi?
To jama'a assalamu alaikum. A takaice idan aka ce bada shawara yana nufin mutum yana da wani abu wanda yake damun shi, zai kuma je ya samu wanda ya yarda da shi ya fada masa ga abin da yake damun shi don Allah ya bashi shawara ta mahanga mai kyau akan wannan abin domin a samu nasara abin da shi mutum din yake nema a rayuwarsa.
Wato a samu mafita.
Kwarai da gaske.
Bayan sanin ma'anar shi abin da ake cewa bada shawara ne yake kawo mutum ya buƙaci bada shawara, kamar yadda kika nuna mana cewa sai idan har akwai wani matsala ko bukata ta neman shawara don samun mafita, to menene ke kawo su waɗannan matsalolin da har sai mutum ya wuce daidai nashi kurumin inda yake muhallinsa ya nemi shawaran wani, kamar waɗansu irin matsaloli ne ake iya samu?
To da farko shi abinda ake neman shawara a kansa ya danganta kuma ya kasu kashi-kashi. Za mu iya farawa da cewa akwai wanda abinda yake damun shi a cikin zuciyarsa ne shi kadai abin yake mai yawo, to wanda kadai ke fama da irin wannan dole shi kadai ba zai iya ba kanshi shawara ba dole yana buƙatan ya ji yaya kuma wani yake ganin wannan abin idan yayi daidai da tunaninsa to ya zama na cewa tunanin da yake yi ne kyau ne zai iya aiwatar da shi idan kuma ya saba da tunanin da shi yake cikin zuciyar shi to zai iya gane cewa zai iya ma faɗa ma wanda yake ba shi shawaran cewa to amma da ni kaza ne nake tunani in yi to sai su hada guda biyu sai aga to wanne ne idan aka yi za a fi samun mafita sannan kuma akwai shawara wanda wani ma shi bai san yana cikin matsala ba kai ne kawai zaka hango shi ka gane cewa yana cikin damuwa to ya danganta da yanda kuke da mutum din da kuma yanayin fahimtansa zaka iya zuwa ka ce ni ko ina ganin kamar yanda naga kana kaza ko kina kaza inda zaki ta kaza da zai ci ba da ma'ana to an yi sa'a wannan yana da fahimta ko tana da fahimta za ta iya yadda ta kuma gwada kuma idan aka samu nasara ta ji dadi ko ya ji dadin wannan shawaran da aka bashi sannan kuma akwai shawaran da shi abun bai riga ya faru ba bai kuma zo ba amma zaka iya ba mutum yanda zai zama ya shirya ma zuwan wannan abun shine kaman masalan da kika bada na baya cewa kaman muna bada shawarwari ga waɗanda za su yi aure da ma waɗanda suke cikin aure kinga wanda bai yi aure ba bai ma san menene aure ba bare ya san me zai tambayi shawara akai amma akwai abin da ake cewa a shirya mutum da turanci da ake cewa I preparing mutum for da zai zo idan mutum ya zo neman shawara na abin da ya shafi aure za a gaya masa menene auren meye kuma ake bukata a zamantakewan aure sannan kuma wasu matsaloli ne wanda ake ganin cewa za su iya tasowa a cikin gidan aure to idan suka taso yaya mutum zai yi ya warware ba tare da sai ya je neman shawara a daidai lokacin ba to idan mutum aka riga aka yayi kintsa shi a kan haka din ran shi da zuciyar shi ya riga ya san dama irin haka zai zo to da zaran abin ya zo zai iya gane cewa tunda an ban misali an ce yanzu misali idan wani sabani ya zo tsakani na da abokin zamana ko abokiyar zamana kamata yayi na farko mu zauna da ni da ita mu kawo matsala ga kaza ya shigo tsakaninmu har ya kawo sabani shin meye ya kawo matsala kaza ne ya kawo matsala to me ya za a yi mu warware a'a nan gurin ke ne kika yi kaza da a lokacin kin fada min da wuri da na san matakin da zan dauka ita ma misali in matan ne za ta ce to an aka nuna ma misali matan cewa idan har namijin ya kawo wannan to a daidai lokacin ita abin da ya dace ta yi shine sai ta ce to kai hakuri lokacin ban san haka ya dace ni ba amma insha Allah nan gaba in haka ya kasance ga yanda zan yi to kinga an warware wannan matsalan to idan ka riga ka koya ma mutum tun kafin a yi aure a lokacin da matsala ya zo zai tuno cewa to ai lokacin da ake koyar da ni yanda ake zamantakewan aure an faɗi kaza to ashe da naga wani abu ya zo wanda ban saba da shi ba abokin zama shi ya kamata ni sauri in fara gaya ma
saboda
ko miji ko mata duka za su iya faɗa ba wai dole sai mata ba miji shi ma miji zai iya ganin wani abu da ya ga hankalin shi bai kwanta ba kuma ya san ya kamata matan ta sani ya kamata ya faɗa
to ga
abokiyar rayuwa saboda a wurin kamar training din akwai abin da dukansu mukan koya musu na cewa duk abin da ka san cewa idan ka boye wata ran zai kai fatinan ka zai sani wato ma'ana abokin zaman ka ko namijin ko mace zai sani to yafi alkhairi ka fada ma mutum a ta yanda kake so ka fada mai ya fahimta akan sai idan ya bayyana sai ka zo yin bayani saboda ba zai taba ganewa ba wannan is a psychological abu ban sanya ake cewa psychological abu ba da Hausa
wato abu ne wanda yake ya taba kamar na tunani ne
yawa na tunani na yawa na kwakwalwar mutum saboda idan ka riga ka boye abu mutum can a titi yazo ya gane duk yanda zaka zo ka mai bayani wai ya gane cewa ga dalilin da yasa ka ba zai taba fahimta
saboda an taba amana
yawa saboda zai ji baka kyadda da shi ba amma idan a tun farko ka fada kai ka san yanayin siyasa da zaka fito da shi wurin fada mai koda baka fada duka ba in ka dan fadi ka dan koda ya ji wani a waje ba zai ce ai baka taba fada mai sai dai ce amma baka fada duka ba to kinga a lokacin idan ka ce ai abin da yasa ban fada duka ba saboda ina gudun fituna ne mutum zai fahimta tunda ya san ka dan fada yawa to irin wannan matakan shi ake bi wurin abin da ya shafi bada shawara daga mai bada shawara da kuma wanda yake daukan shawara
Malama Khadija ta yi maganganu a cikin har ta faɗi cewa akan sa wai siyasa a cikin al'amarin zamantakewar aure din dai a samu zaman lafiya to ta yaya kuke bada shawarwari ga waɗanda suke neman shawara idan sun zo to wayan sanyoyi kuke bi
Assalamu alaikum hanya na farko da muke kokari mu bi shine na farko mukan daga tattaunawan da muke yi da waɗanda suka kawo matsalolin su ko suke neman shawara mukan kokari mu fahimci menene rayuwarka saboda kuma menene tarbiyyarka kuma menene al'ada kuma menene addini ka. Wannan abin suna da muhimmanci sosai saboda idan ba mu fahimci wannan ba muna iya daura ka akan wasu al'amura da ba za ka iya ba. Saboda duk abin da za ka iya kuma ka bada effort ko kokarin yi shine za mu yi kokarin mu inganta maka saboda kai a samu matsala. Shi kowane damuwa ko kuma kowane matsala yana da yadda za a yi maganin shi daban-daban. Amma kuma a ƙarshe abinda ake so a cimma nasara. Muka yi kokari muka duba wa'annan al'amuran sai mu ce okay to ga yadda ka fito ga yadda kake kuma ga abin da za ka yi kuma mu faɗa maka cewa wannan abin da me ka taɓa gwadawa domin ka magance wannan matsala. Idan ka yi daga nan sai mu ɗaura daga labarin da ka bamu ko kuma history da ka bamu na background ɗin matsalolinka sai mu ce to okay kai kaza tunda kai kaza bihi ba kai kaza bihi ba to ka gwada kaza ka kuma yi kaza kai kaza mu nemi kuma mu tattauna da wasu mutane wanda suke tattare da wannan matsala domin mu ga yadda za mu shawo kan matsalan cikin sauki kuma inganci.
Wato ba kowane matsala ce ake iya warware ta nan take ba ke. Akwai matsalar da sai ta buƙaci lokaci
sosai kuwa ai a ka'ida ma ina ganin duk wata matsala da ka zo ka ce ka maɓoɓore ta a lokaci ɗaya gaskiya abinda muka fahimta tana iya warwarewa matsala ba ce. Amma in dai matsala ta kai matsala da har za ka zo ka ce kana buƙatar ai counseling ɗinka ko a baka shawara yana da buƙatar a koma a ga menene root cause ɗin problem.
Wato
ainihin tushen matsala. In ba an warware ainihin tushen matsalan ba idan aka mata gyara daga sama wato cosmetic address tana iya bacewa ko da fuska ne na kwana biyu ko uku za ta iya warwarewa ko da yaushe.
To malama Khadija kafin mu fara gabatar da shirin na tattauna da muka yi kin faɗa min cewa sunan kungiyar kuma babbar mace wanda kuke da shirin rassa da yawa a cikin jihohin Najeriya shin arewaci ne kawai ko da kada kudanci?
Eh haka ne sunan kungiyar mu babbar mace counseling services. To a dai halin yanzu gaskiya a arewacin Najeriya ne muke da rassa muna da shi a Funtuwa muna da shi a Gombe muna da shi a Jigawa muna da shi a Kano kuma muna da shi a jihar Niger.
Ta kuma garin Kaduna
nan ne headquarters din yake kuma muna fata za mu zagaya gaba ɗaya jihohin arewa. Dalilin da yasa muka fi mai da hankali a bangaren arewa a yanzu saboda idan kin lura mafi yawancin matsalolin da ake samu musamman abin da ya shafi auratayya da kuma zamantakewa gaba ɗaya a arewa ne muka fi samun matsala saboda yanayin al'adunmu da kuma ɗabi'unmu. Yanayin al'adunmu da muka taho da shi da yanzu an sauka akan hanya an daina yawanci rayuwa jimagu muke an saki na al'ada na turawa kuma an kasa kofowa tunda mu ba turawa ne kuma ba za mu taba zama turawa ba to shi yasa abin namu ya zama yaki yayi
kwarai
da gaske. To shi yasa mun kafa mai da hankali a bangaren arewaci kuma yawanci kudu su sun dade dama suna irin wannan al'amura wanda ya shafi wannan bada horo akan abin da ya shafi shawarwari na counseling akan abubuwa daban-daban
dan ko a coci misali
kwarai da gaske
wurin ibadan su masallatan su da sun zaka ga su suna da wani
dan shefe da sai da gaske wannan da za a aure ta dan kwanan nan ma ake gaya ma dama a ka'ida na bada counseling musamman wanda ya shafi na auratayya wata uku ne ake bada cikakken ingantaccen training na
wato horo na shawarwari
kwarai da gaske. To amma yayin saboda lalacewar da aka tsinci kai a ciki na zamani abubuwa sun canza akwai wasu cocina da zaki ga su sun ma ƙara yanzu ya kai har zuwa wata 6 domin a bada cikakken horo ƙari akan yanda da ake
saboda sababbin matsalolin da aka
fuskanta game da aure yawan sake-sake yawa ba a fahimci ma menene auratayyan ba da sauransu. To dama shi wannan tsari na abin da ya shafi bada shawara a matsayin shi na profession ana bada shawara akan abubuwa da yawa ba wai auratayya kadai bane akwai abin da ya shafi zamantakewa ko mu a nan namu kungiyar babbar mace ba wai auratayya kadai muka mai da hankali akai ba akwai bada shawara akan abin da ya shafi zamantakewa na iyali saboda akwai wanda zaki ga zama ake yi irin abin da ake cewa extended family da turanci wato ma'ana ana zama ba kawai miji da mata ba da
sauran da sauran mata ba
mace da yaba ce zo mu zauna Bahaushe ya ce zo mu saba to duk irin wannan zamantakewa ana bada shawarwari wani kuma zaki gani miji aka hada amma tsakanin matan babu fahimtar juna to shi ma irin wannan ana shiga a bada shawara kinga ba za a ce shawara bane na auratayya tunda mata ba ta auren mata ya uwarta amma zama ya hada su sanadiyan miji to akwai yanda za a gaya musu da za su zauna sannan akwai shawara da muke bayarwa da tsakanin iyaye da ƴaƴansu idan aka samu rashin jituwa.
Oh,
yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawarmu.
Sannan akwai shawara da muke bayarwa da tsakanin iyaye da ƴaƴansu idan aka samu rashin jituwa. Wani zai ce dama akwai akan samu rashin jituwa tsakanin iyaye da ƴaƴa, ai ya kamata duk abin da iyaye suka faɗa ya zama ƴaƴa dole sun zama masu biyayya. Wannan gaskiya ne, haka ya kamata. To amma a irin rayuwar da yanzu iyaye suke ma ƴaƴansu, su suka lalata wannan, da ya zama yanzu iyaye za su faɗa ga abin da suke so, amma yara kuma ba akan wannan suke ba. Zan baki karamin misali. Iyaye akwai waɗanda suke da al'ada, misali ba sa ba ƴaƴansu aure ga ƴan waje, sai ƴan gida. Sai ya zamana cewa iyaye ku kun san al'adan familin ku ne. To amma kuma ba za a gaya ma yarinya
tun
tana karama cewa ba wane shine mijinki, ko kuma a cikin ƴan uwanki zamu miki aure, sai a kyale ta. Sai ta je ta fara mu'amala na soyayya da wani a waje, sun shaku da juna, sai a zo a ce ai ba za a ba mu na waje ba, dan uwanta za a ba. To wani lokaci daga wannan ake samun matsala,
ta riga ta mallaki hankalinta,
ko kuma abin da ya shafi sha'ani na karatu. Kowane dan adam da Allah ya halicce shi akwai abin da yake so a rayuwarsa. Iyaye ba su da lokacin zama su tattauna da yaro, me yasa kake son kaza, me ye kake so ka zama a rayuwa, me ye dalilanka, me ye kaza. To idan abin da yaro yace yana so ya zama, misali kamar yanzu a kasar nan mu na Najeriya, akwai karatuttukan da idan yaro yayi kusan ba su da amfani, because wasu ba inda ma yaro zai je aiki, wani babu inda zai practice. To amma saboda sha'awa, wani zai ce shi kaza yake so ya zama. To kinga ya kamata ya zama akwai fahimta tsakanin iyaye da yara, da za su ba shi shawara. To kar kai kazan da kake so kai yana da kyau, amma ka fara yin kaza, saboda kaga in kai kaza zaka samu aiki, da kudin da kake yi na aiki zaka iya biya ka je kai wancan da kake so, koda wancan bai baka abinci, ka dai cika burin ka da kake so. Saboda buri a rayuwa yana da muhimmanci, wanda mafi yawancin mutanen mu bamu dauke shi da muhimmanci
ba.
Musamman bakakin fata, kuma mutanen mu na arewa, za a ga dan me zakai kaza, wani zai ce dole dana ya zama likita, yaro baya so. Wani zai ce dole zai zama lauya, yaro baya so. Ba a tattauna da shi, kawai wasu su kuma iyaye dan su cimma burin burge abokan su da kawayen su,
don wani kafin sai yake so yayi
kwarai da gaske.
Baban sa yace sai
yayi pilot, bai so yaro zai je ai ta kashe kuɗi. To kinga duk irin wannan akwai abubuwan da ake shiga a ba da shawara.
Wato shawaran nan kowa ya shafa,
sannan akwai wani tsari da muke da shi, wanda muke ba ma waɗanda za su babban makaranta shawara, musamman yaran da suke aji biyu na babban secondary SS2 kenan, da ƴan aji uku wanda za su fita. So da dama iyaye suna mai ƴaƴan su tarbiya daga gida, amma daga lokacin da yaran ka ya fita ya tafi makaranta, babu uwa babu uba, idan baka bashi tarbiya da wayar da kai na abin da zai iya gani, to sai kiga an samu matsala. Yaro idan ya je a ƙarshe sai zama bai samu cikakken karatu ba, wasu sun rude shi, ya koma yana yin wani abu wanda bai dace ba.
Bari mu koma kan maudu'in da muke ciki ainihi, wanda shi ne wanda za mu maida hankali a kan na ma'aurata, wato ba da shawarwari ga ma'aurata da kuma waɗanda suke shirin shiga aure. Ta wato za a inganta shi wannan aiki naku na ba da shawarwari, musamman ga ma'aurata ko wanda suke da niyyar yin auren, a daidai wannan matakin ta yaya za mu inganta shi, musamman a cikin al'ummarmu wanda ba su saba da wannan shiri na ba da shawarwari ba, duk da yake da muna da wannan al'ada ta shawarwari a irin nama al'adar wanda ina ganin yanzu an wofanta da shi
kwarai da gaske. To kamar yadda kika faɗa ne, dama wannan abu ba wai wani sabon abu bane. Duk yawanci abin da Turawa suka zo da shi, dama yana daga cikin
al'adu,
koko yana muna da irin namu na gargajiyan mu. Sai dai yanzu kawai tunda mu mun saki komai, kamar yadda dazunai misali mun zama jemagu, mu ba mu nan ba mu can. Wannan tsarin da iyaye suke daukan ƴaƴa a lokacin da aka sama yarinya ranan aure, a ce ta zagaye dangin uwarta, ta zagaye dangin ubanta, ta yi musu kwanaki, duk a nan gurin ake wannan counseling din. Za a ga mata kwarai da gaske, kuma za ta gani kwarai da gaske. Ayin baba wance ga irin zaman da take da
mutane,
in gari ya waye yana nan bai nan, za ta kai ruwa, za ta tsugunna ko ya ganta ko bai ga, ta gaishe shi, za ta gyara gida, ga yan take da ƴaƴan mijinta da sauransu. Kin gama kwanaki biyu uku hudu, kin bar gidanta, kin je gidan inna wance, ita ma kin ga nata, in zaki taho za ta gaya miki dan zaman da zaki kina taya ta aiki, tana karanta miki, to fatin da zaki je gidan miji dole ki zama mai hakuri, babacin banza, ki zama mai amfani, ibada, ki rika ma mijinki addu'a. Di yana cikin kasali, wanda yanzu abinda yasa ba a samu wannan daman, harka na neman ilimi na boko da na addini, wanda kuma sai aka samu matsala a bokon, ba a koyar da wannan zaman auren a makarantun addinin ma kanshi, babu wani aji da ake warewa musamman na koyar da zamantakewa. Sai dai kawai akwai a makalici ta fayin da za ka yi addini, shi zaman aure an dauke shi a matsayin wani abin da kawai di yanda ta samu. To a
zamanin
ka koya, to da mazan da ake aure suna da lokaci, su ma sun samu tarbiyya yanda suka ga iyayen suna zama da iyayen su mata. To a yanzu mazan da ake da aure yanzu ba su da lokacin koyar da mata, su ma kansu ba su ma san masanin tarbiyyar auren ba balanta na su koyar da wa. To kinga ko an samu matsala, dole namiji a koya mai meye auren, ya ake rike mace, ya ake samun girma a wurin mace, domin yana daga cikin abin da ke kawo mana matsalolin yawan sake-sake. Mazaje da ba su san yaya kake samun girma a wurin mace ba, saboda kafin mace ta girma maka, kai zaka fara ba kanka girma, sannan ta girma maka.
To watan kina nufi nan ga mata tsawa kenan da jagiro?
Ba shi bane. Ta inda namiji yake samun girma a wurin mace shine duk abin da aka dora maka na matsayin haƙƙin ta ka kiyaye. Misali, gidan da zaka zauna, abincin da zaka ci, kakka taba yadda mace ta siya abincin da zaka ci. Kullun idan ina yin lectures na kan fada ma maza, ko garin kwaki Allah ya hore maka, ka kullo a leda santana ka kawo ma matarka ka ce wance yau ki
haƙuri,
ga abinda Allah ya hore mun, jika mana mu ci. Koda kuwa a gefe kaga ta girka talatala a cikin babban kula da kudin ta ko da kudin iyayenta, ka nuna mata za a ci talatalan, Allah saka mata, amma kai ne babba, kwakin nan za a fara ci da kai da ita. To daga haka namiji yake samun girma. Duk wani abu da ya biyo gida mace za ta yi shakka. To muddin namiji bai tsare ma mace hakkokinta ba, to dole akwai damuwa. Duk yanda yake tunani wannan tsawa ba shi bane, idan ma kana tsawa tana tsoro yau da gobe za ta dina, saboda ta gane cewa sai take ciyar da kai. Sannan kuma namiji yayi kokari ya zama a cikin gidan aure, wannan al'adar da muke da shi wanda mata take zuwa da kayayyaki, maza su yi kokari ya zama su ma suna yin wani abu, ko da kayan falo ne.
Kwarai da gaske. Ba ki ganin yanzu ma aure
to in zaki min kaza, to menene kuma haƙƙin in kin min kaza din, shin ya dace in ansa ko bai dace in ansa ba? Ƙaryen ko kuma in ce tunani na ƙaryen ya ginu ne wani lokaci mafi akasari daga wurin mace, mata mata nawa ne wani lokaci suke iya tambayan namiji cewa su tattauna al'amarin zama gidajen su, za mu zauna tare, za mu yi kaza tare, za mu menene tunaninka? Misali za mu ci yanzu idan namiji ya je neman aure, mafi yawanci abinda kawai ake tambayan shi shine menene sana'ar shi. Haka ne, menene sana'ar shi?
Kada tuwaye kasa.
Kuma gaskiya ne, kada tuwaye kasa, amma kina da sanin cewa an fi so malami ya ce yana hustling ne da a ce shi malami ne.
Wato shi yana da bige-bige.
Wato an ga gari ne ya ce ɗan bige-bige ne da a ce mai shi malamin makaranta ne. In yanzu aka ce kai malamin makaranta za ka ci a ce, to ai ba ka da sana'a.
Albashin
ba. Ana kallon albashin, ba wai ana kallon kokarin shi ba ne. Wani kowa da abin da Allah ya bashi, kuma abin da Allah ya bashi ya ci shi zai ci da shi. In ka takura shi yana iya zuwa ya ɗibo miki matsalolin da ke ma sai kin kasa zaman auren. So wanne ake ciki? Aboki na ya taɓa zuwa neman aure ya ce shi malamin makaranta ne, aka ce to Allah ya baka sa'a aka samu aiki. Da ya dawo yana makaranta, to ya ce shi malamin makaranta ne kuma an ce Allah ya baka sa'a ai samu aiki.
Wato wannan baya cikin aiki.
Baya cikin aiki. To kin ga iyayen da suka faɗi wannan magana, yaya kike
tunanin
yar su da wani tunani yar su za ta yi zaman aure?
In za ta ji gidan ma kenan.
In za ta ji gidan kenan. So kuma idan ta zo namijin ya mata ƙarya, ta je gidan kuma ta gaba haka bane, me zai fara a gidan?
Wannan ai an sai na wurin hukuman da
kuke musanta irin wannan. Kinga an wargaza gidan tun kafin ma aiki.
To a wurin aikin ku Malam Isma'il, da wani lokaci ya kamata su waɗanda suke da niyyar auren su fara zuwa wurin ku? Misali kila an sa ranar misali shekara ko wata goma ko wata shida. Daga wani daidai wani lokaci ya kamata su fara ziyartar irin wuraren ku don neman shawarwari?
A gaskiyar magana shine daga lokacin da iyayi suka aminta cewa za ku yi aure, ni zan baka yata, kai kuma za ka aure yata. Ina ganin a lokacin iyayi kamata su yadda cewa ya kamata ku je wannan special training din na cewa
na musamman
a muku karatu.
Mace ne za ta zo ko kuwa namiji ko kuwa duka su biyu?
Gaskiya ne, a wannan tambayar da kika yi shine babban one of the major challenge inda ake facing.
Wato matsalar
da ake idan yanzu namiji na iya cewa ni zan aure gidan shi, ya kamata mu je training, iyaye ya kamata a ce su faɗa, amma wanda ya kamata a ce su yadda su bashi wato su ƙarfafa su shine iyaye. Iyaye ba wai sun kasa bane, a'a, amma akwai yadda su suke hanga da waɗanda kuma suke kokarin bada wannan tarbiyyar su ma suke kallo mu yanzu abinda mu muke muka fahimta abinda muke ji abinda muke gani ya sha bamban da abinda iyaye suke
gaskiya
kuma muna gina ilimi ne akan abinda muke gani muke ji muke kuma fahimta maimakon abin da su iyaye suke
dan abin da yake
ba abin da yake ba abin
da wanda iyaye zaka ce
abin da wanda tunanin shi ba zai faru zaka ga ya maka wani abin na faruwa wallahi tunanin ka
to yanzu idan za a je wurin ba da shawaran mace ne ita kadai take buƙatar shawaran ko namijin ko ku a ma'auratan biyu
ai abin da ya kamata shine su biyu saboda kaman yanzu ne idan ka je wurin likita idan kana maganin cutar da yana iya shafan
abokin
zamanka ai ba mutun da yake
likitoci ma suka aika
su ga maka da
koda ce zo da matarka
su mai san suke haka saboda sun yi maganin cutar da ke jikin mace ko namiji ba sai na namijin ba aikin banza saka yi ba ba za a dawo so in za a zo dole sai an yi maganin gaba daya ai zamantakewa ake yi ba wai ana yi bane na
to wato abu mafi kyau shine mata da miji ko budurwa da sauran su kasance suna zuwa a lokaci guda
sosai
ana fadakar da su akan hanyar da su yi
sosai
zauna lafiya
saboda yana da kyau mu kan a cikin session din mu dole wani abu zaka ba su ne JC ya za ku yi kaza an abu kaza ya faru daga nan ne zaka yi gejin tunanin su
to kare haje akan abin da ya fada wannan bangare na wa'inda kamar aka sama date amma mu
wanda
aka sama rana za a yi musu aure akwai wani program da mukan yi wanda mukan ce ma voluntary counseling
wato shi ne na sa kai
ya sa kai saboda kamar yaran nan wasu ba su ma kai matakin fara abinda ake ce ma soyayya ba to wani lokaci duk da koda a ce an sa musu rana za su zo ai musu counseling idan ya zama tun farko ma a wanda aka zaba na auren ba na gari bane nan ma akwai wani matsala so aka yi kokari a koya ma samari da ƴan matan duka shin idan kana so ka samu abokin aure wa ya kamata ka kula wani irin saurayi ya kamata ki yi shi ma wace irin budurwa ya kamata ya nema wanda ake tunanin za a gina zamantakewa to tun daga nan yarinya za ta sa a ranta yana lura da natsuwan ta to shi ma mai natsuwa ne zai bita to akan yi wannan ne saboda ayi kokari da ya zama an gina tarbiyyar abin da ya shafi aurataya saboda kowa idan ya taso dama karshen inda ake buri ya isa ga gidan aure to kin ga wannan tarbiyyar na abokin da za ku zauna ne da ake tunani sannan wanda shi mallam Ismail yayi bayani shine to an riga yanzu an sa date zaka je ka shiga wani gida wanda baka san meye a ciki ba meye da meye sabon rayuwa sabon al'umma to dole kana buƙatar horo akan shi ba wai kawai zaka je ne kawai ka fada da
kama lokaci da su karbe ka
kwarai da gaske dole akwai matakai da za a bi tunda a zamantakewan gidan aure kala-kala ne wani da miji da mata kadai za su zauna wani da mata da miji da iyayen shi wani da mata da miji da iyayen shi da kishiya da ƴan uwa da dole sai an koya yanda za a yi siyasa na irin wannan zamantakewa saboda wata za a kai ta ino me ake cewa ba ruwanta irin bata
san
ba salaha za a yi mata makirci a fitar da ita daga gidan miji ba tare da ita ta ma san menene ba saboda me bata samu irin wannan training din na aure ba amma ga wanda ta samu ta zo zaki ga yana da wahala duk wani abu da aka taho da shi shi ma namijin ba za a zo kai a ce mishi ai idan ka fita kaza take yi ya kama ya hau ba zai yi amfani da ilimin da ya samu na ya ake zama yaya ya kamata ya zama tattaunawa tsakanin ma'aurata da sauransu to sai ki ga da izinin Allah da kuma taimakon shi aure ya dade babu wannan yawan saki yawan saurin saki saki a cikin shi
sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tutaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya